من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن أريد إلا الإسلام والصلاة وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. يوم ثلاثة ترى جوات رمضان شكرا ما أيكم الله شكرا تبوت إيد تبي ودي أربعين ديدي وان ديدي ديدي شا نعم شا هدو جوات البيار حيوة أن نبي إيسا شكرا تبوت بيد شا ترى من دوزام سيقبل ترى تعالى القرآن من جرمة كما إنما كتابة عن مسلاتي dabata Allah ya mana muwafaqa a cikin farawa mu da gamawa mu dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akram sallallahu alaihi wasallam bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim
na'am
aqimus salata wa atuz zakata wa atiur rasul la'allakum turhamun
alhamdulillah a yanzu dai muna cikin suratul nur inda muka kwana akan doguwar ayan nan wanda Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa'adallahu allazina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa allazina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum allazi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi shay'a ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون بايان الله سبحانه وتعالى يا فتوانا أمرني دكم وانا بشارة اندي أنبيتا مسلمي ذات سامونا سقوها دكم شيا حنكلي سي الله سبحانه وتعالى كما أنت مبايش أنشي تويا أبنجي جيازا أي مبوتا مكا كده محطا كده وانا أوجم بوتا سيشي أبو بوان دلا قيماني waqimu salata ku aida sallah cikin ayyukan bin Allah ba shirka shine a tsaida sallah a rankayin ta kan lokaci kuma a rankayin ta cikin jama'a kuma sallan nan ta zama ta tattarar da tsoron Allah a cikin ta kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake fadin muhimmancin sallah yace ita sallah matsayinta a cikin addinin musulunci kaman matsayin jiki ne ai kaman matsayin kai ne a jikin dan adam baka taba ganin wanda bai da kai ba yaro ne amma ka sha ganin mutum da kai ya mutu dan haka duk in ba kai to babu mutum to dan haka in babu sallah babu mutum manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar da mu yanda ake sallah tun daga alwala manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai da gaya mana muhimmancin alwala yace ita alwala yanda take kaman wanka ne a addini idan mutum yazo zai yi alwala duk gabar da ya wanke tun daga tafin hannu har ya zuwa wanke kafa to duk gabar da ya wanke to zunubin da ya aikata da wannan gaba Allah zai wanke shi ya gafarta mishi dan haka lokacin da zaka je ka kabbara sallah da kashi Allahu akbar to baka da zunubi ko daya to abin da ake so ka tace Allahu akbar din nan mai hadari ya ce mana wai za a ce ta ila salati fa fa bi kalbaka an kulli ma su Allah ka kakkada zuciyarka da tunanin duk wani Allah washtagil bi muraqabati maulaka allazi tusalli li wajhi kuma ka shagaltu da ganawa da ubangijinka wanda kake yin sallah nan shi dan haka ita sallah gani ce da Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya kasa Fatiha tsakanin shi da bawa guda uku na Allah guda ɗaya Allah da bawa guda uku na bawa idan mutum yazo ya kabbara sallah sai Allahu akbar da yace alhamdulillahi rabbil alamin Allah subhanahu wataala zai yi shi cikin mala'iku yace ya mala'iku bawa na ya gode mani da yace arrahmanur rahim zai ce bawa na ya yabe ni da yace maliki yawmiddin zai ce bawa na ya girmama ni da kace iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allah zai ce to rabina ka rabina wa iyyaka na'budu na Allah wa iyyaka nasta'in na bawa da ka shiga da ihdinas siratal mustaqim Allah zai ce na shugar da kai ta farki madaidai siratal ladzina an'amta alaihim nayi maka wannan ghayral maghdubi alaihim waladdallin nayi maka wannan to bayan mutun ya gama wannan da kai ruku'u ka ce subhana rabbiyal azim wa bihamdi manzo Allah ya ce Allah zai ce ga bawa na can ya mutunta ni ya girmama ni mun tabbiyi wannan mala'iku yake ga yawa da kace sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamd Allah zai ce bawa na ya kara ya gona ya girmama ni da kace sujada manzo Allah ya ce me sujada yana yin sujada a gaban Allah ne da haka idan kai sujada a gaban Allah manzo Allah ya ce mutum ya nemi abin da yake so ya roka ba abin da zaka roka a cikin sujada Allah bai amsa maka ba da haka a tsaye da sallah ayi ka kan lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce sallah a farkon lokaci ana samun rahama Allah sallah tsakiyar lokaci ana samun gafara Allah sallah a ƙarshen lokaci ana samun rangwamen Allah amma idan kai sallah ba a waɗannan lokutan guda uku ba sai Allah ya ga dama ya amsa idan mutum ya zo ya sallah a kan lokaci a cikin jama'a to ya sani cewa wannan sallar komin irin tunanin da kai a cikinta Allah ya amsa manzo Allah ya ce idan aka zo aka fara sallah Allah zai sanya mala'iku su mai bincike a cikin masallata sai Allah ya ce ku duba zuciyar liman watakila an duba zuciyar liman tana wajen shirye-shiryen buɗe baki karatun yake amma bai san inda aka nufa ba to sai Allah ya ce to ku duba daga saitin kafaɗar shi ta dama zuwa ƙarshen sauri sai a duba a kalli zuciyar wannan tana gona zuciyar wannan na kasuwa zuciyar wannan na ofis zuciyar wannan na babu sai Allah ya ce ku dawo wajen abu babu Allah ya ce to duk masallacin a duba za a samu wani mutum ɗaya wanda zuciyar shi ta fuskance ni da sallan nan da za a duba duk masallacin sai aka ga kowa kawai minal gafilina ne kowa inda ya nufa ya nufa to sai Allah ya tambaye mala'iku ya ce to wannan masallacin da suka shigo dan wa suka shigo sai Allah dan kai wannan tsayuwar da suka yi dan wa suka yi dan ni da niyyar wa suke ma ibada ni sai ce to wannan niyyar ta fa na an shi sallah na an shi sallah shi ke na hausa to amma idan kai sallah kai kadai ko da ka yi sallar da irin zuciyar sayyidina abubakar shine a alƙawun to lada ɗaya Allah zai baka in kai sallah kai kadai lada ɗaya sai da inda uzurin baka da abokan jam ko ko mace ce a ɗaki lada ɗaya Allah zai baka to da haka a kula da sallah yinta akan lokaci kuma da yinta cikin jama'a wa aqimus sala Allah ya ce ku tsaida sallah ku yi ta akan lokaci kuma ku yi ta a cikin jama'a wa atuz zakata kuma ku bada zakka ku bada zakka ita zakkan nan mai tsabar kuɗi ya san abin da zai bada na zakka wanda yanzu zakka ta kai ga in mutum yana da naira miliyan 1 da naira 20,000 to shine zakka ta wajaba a kan shi kuma zai kasa dukiya 40 ne ya bada kashi ɗaya haka nan idan noma ne daga kiya 300 ne haka nan in dabbobi ne misali tumakai da awakai daga guda 40 in shanu ne daga guda 30 ɗan raƙuma ne daga guda 5 duk Allah ya faɗi yanda za a yi bayan nan kuma zakkan nan Allah ya faɗi waɗanda za a ba innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakina wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubihim wa fi rikabi wal ghalimina wa fi sabilillahi wa ibn sabil faridatan min Allah Allah ya faɗi mutum takwas za a ba zakka talakawa miskinai masu aikin an so zakka abubuwan lallashin shiga musulunci wanda yake ana bin shi bashi wanda yake aiki fi sabilillahi matafi da kuma dan tafarki wa'annan sune wanda Allah ya ce a ba zakka in banda su aka ba sabanin wannan zakka wace ba irin yanda ake yanzu ko mutum sai ya fidda zakkar shi sai ya kai masallaci ya kama kunasta da tulo to bace ba ko mutum ya hidda zakka ya gina makaranta bace ba wannan wani aiki ne tsakaninka da Allah in ka ga dama kai wannan mutum takwas din su Allah ya ce a ba zakka in aka saba ma ɗaya daga cikin zakka bace ba kuma zakkan nan banda ita akwai maganar sadaka to nan maganar sadaka nan maganar gina masallaci ke shigowa nan maganar gina makaranta ke shigowa nan maganar taimakon wanda za a taimaka take shigowa Allah ka gyara ma wa aqimus salata wa atuz zakata wa atiu rasula ka karatun je ya dawo wa atiu rasula kuma ku bi manzo nan ba Allah aka ce ku bi ba wa atiu rasula ku je manzo domin qul atiu Allah wa atiu rasula man yuti'u rasula faqad ata Allah duk wanda ya bi annabi Allah ya bi wa atiu rasula ku bi annabi shari'a tana hannun annabi in kun bi annabi zai shiryar da ku zuwa ga Allah Allah ya ce in dai kun yi wannan kun tsaye da sallah kun ba da zakka kun yi biyayya ga annabi a cikin abubuwan da Allah ya ce ayi biyayya da su wanda muka faɗa guda 12 nan jiya la'allakum turhamun haqiqa za a ji kanku za a gafarta muku zunubanku za a yadda da ayyukanku Allah ka ji kanmu ka gafarta mana na'am
la ta'tibanna alladhina kafaru mu'minina fi al-ardi wa ma awayhum
na'am
wa la bisal masir
Allah subhanahu wa ta'ala yana ta lallashi yana ta jawo hankali kada mai sauraron alqur'ani yace wai su kafiran nan sun gagara Allah ne Allah na cewa ayi kaza za a samu rahama ayi kaza za a samu afwa ayi kaza za a samu rangwame Allah yace la tahsabanna alladhina kafaru mu'jizina fil ard kada ku yi zaton waɗanda suka kafirta masu gagara ne a cikin ƙasa duk abin da kai kafiran nan suna yi kakkai tunanin sun gagara Allah ne a'a haka yi shirya haka yake ku kalla abin da Fir'auna ne Fir'auna yana cewa shi Allah ne shi Allah ne da shekara 470 kullum sai dai Allah ya kara mai lafiya ya kara mai fadadan mulki abin da yake so ya cika ba amma yau yana ina an buge shi ina na marozi shekara nawa yana yi an buge shi ina adawa ina samudawa ina ashabu ras ina mutanen annabi duk suna ina an gama da su to yanzu ma idan kaga kafiri da kafirci suna toroko suna mangara musulmi da musulunci suna tauye musulunci da musulmi suna abinda suka ga dama to kada baka yi zaton masu gagara ne a'a Allah ya kyale su ne lokaci ne bai ba wa umli lahum innaka yadimati Allah ya ce kabi su a hankali tanaji na mai karfi ne in kuma lokacin tanajin yayi ko minti ɗaya ba za a kara musu ba la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun Allah ya ce da haka mai sauraron alqur'ani kada ka yi zaton kafiran nan masu gagara ne a bayan kafa kalli in akwai ranar da Allah subhanahu wataala zai gaggauta maka kafirai azaba da ya gaggauta maka ran da aka yakin Uhud wanda aka yakin Uhud aka zo sahabban annabi masu imani sai da aka kashe mutum 70 annabin kanshi sai da wani ya je hoshi da dutse ya fasa mai goshi aka zo ana kokarin a iso wajen shi aka tura shi ya fada wani rami ta baya hakoran gaban shi suka kare ana kokarin a fito da shi hular shi ta kwano ta maka kuncin shi ta faka kuncin jini na zuba ta ka ta kunci ta baki Allah akwai ran da ya kamata a gaggauta azaba ba wannan bane amma sai Allah bai ba sai Allah ya kyale sai da lokacin halakar da su ne aka halakar da su daga la ta hasabanna alladhina kafaru mu'jizina fil ard kada kai zaton cewa inda suka kafirta masu gagara ne a bayan kasa wa ma'awahum annar Allah ya ce makomarsu ita ce wuta wala bi'sal masir kuma hakika makoma ta yi muni yanda Allah yake yi makafirai yanda ka san ana yi ma sangin sari yanzu na an kusa jinsani ko da sallah ta zo za a yi jinsani to ya kai sa a gida biyu ne da sa guda biyu wannan dai ba najin sami bane, wannan kuma najin sami ne, dan Allah ne aka fi kula da shi, a sa shi inuwa, a ba shi abinci ko kiwo bai zuwa, da an ga zai wani kuraje a fesa mai magani, da an ga bai da lafiya ai mai allura. Wancan bawan Allah kuwa wanda yake shi ba najin sami bane, wata kila ma in yazo zai ci da sau wannan abu gai a kore shi a ce take ne ma to mai imani kenan. Amma wannan san jin samin wa ai ta kula da shi, amma Allah ya kai mu sahiyar sallah waye zai kade. To da ko la ta saban allazina kafaru mu'jizina fil ardh, duk wannan abin da kaga ana musu a ba su lafiya, a ba su arziki, a tsara musu wadata, duk abin da ma ba su nema ba ai musu, a san jin sami ne Allah ya kai mu ranar sallah, Allah kai mu ranar tashin alkiyama. Haka za ga ana ta sake su ana kai su wuta, wasu za ga ana jin su akan fuskokin su ana kai su wuta, wasu ana jin su kan hancinan su ana kai su wuta, saboda an gama ba su dama da za a ba su bi imani da Allah ba. Allah ya kiyaye mu. Wa labisal masiyir, Allah subhanahu wataala ce ita koma koma ta yi muni, duk wanda ya zama makoma shi wuta to lalle makoma ta yi muni, Allah ya kiyaye mu. Na'am.
يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم توابون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم.
الله سبحانه وتعالى كما سيكون دون فيفا دام إتكور فيفيني بايم فيفي سيكون الله يكاو hukunci game da zama a cikin gida, da kuma idan an zauna a gidan shin wani irin zama ya kamata a yi a ɗaki, kuma idan ana cikin ɗakin idan wani zai shigo ya ya kamata ya shigo. An ce dalilin sauka ayar wata rana ne haka da rana sai na Umar saboda suna a yanayin sahara sai yazo ya tuɗe a ɗakin shi daga shi sai mayafi yana bacci, kawai ya tuɗe yana bacci bai sani ba ma har ya tsare shi mayafin ya faɗi, kawai sai wani ya shigo, yana shigowa sai na Umar na kwanka sai ya fuske mayafi ya lullubi sai a fuske shi ce kai sai ko ya kamata dai Allah ya yanke ya fitan mana da lokutan shigowa ɗaki da kuma lokutan fita, kuma ya fidda mana lokutan da ya kamata idan mutum ya shiga ɗakin shi ko da tsarara ne zai tuɗe tsarara kan wani ya shigo sai ya gama shan iskar shi tukunna. To kanzu shi sai na Umar da yawa abubuwa za su taru sai ga Allah ya kishin shi, da yawa ayoyin Qur'ani sai ga shi sun sauka a karatun sai na Umar. Mun sha karanta wannan kan magana jiya, ya ta maganganu kan jiya Allah ya ta saukar da hukunce-hukunce. Mun yi magana a kan yaƙin Badar yadda ya maganganu Allah ya goyi bayan shi. To sai na Umar yayi wannan kenan ya gama kicin tsawon shi ya tashi, ai malai yana zuwa fadan manzo Allah sai iske an saukar da wannan aya. Shine Allah subhanahu wataala ya sanya lokuta, ga lokacin da ya kamata karamin yaro kada ya shiga ɗaki in dai mai ɗakin na shi yana kwanci, wanda ya isa mafarki kada ya shiga, bayi kada su shiga, shine kafin sallar asubahi can kusa da huduwa alfijiri, saboda lokacin sanyin alfijiri na korowa ko cikin dare da zafi, da alfijiri ya kusa huduwa za ka ji sanyi, to in zafi ya damu mutum yana iya tuɗewa ya kwance shi don ya sha iska ɗaya kenan. Haka nan da lokacin da rana ta take zafi zai damu mutum, to shi ma na iya tuɗewa a ɗakin shi shi kaɗai ya sha iska. Na uku kuma bayan sallar isha'i an ci abinci da zafi na dare ya zo, to shi ma wannan lokaci mutum na iya tuɗewa. Duk wanda zai shigo ɗaki a wannan lokacin kada ya shigo ɗaki sai ya nemi izini ya yi sallama, idan ya yi sallama aka ce ya shigo in aka ce kada ya dakata kai shigo kai shigo ya san me dakin bai kinsa ba to shine Allah subhanahu wataala yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu ya ku bayi wa'anda suka yi imani liyasta'zinkum alladhina malakat aymanukum lalle ne wa'anda hannuwanku suka mallaka na bayi lalle ne su nemi izinin shigowa a wajenku wallazina lam yablughu al-khuluma minkum da kuma wanda ba su isa mafarki ba daga cikinku ku a dan matso ga mai samu gori da kuma wanda ba su isa mafarki daga cikinku ba lalle in za su shigo to su rinka neman izinin shigowa a wannan lokacin Allah ya ce su rinka neman izinin nan kuma salasu maratin so uku idan mutum ya zo zai shigo daki a wannan lokacin sai ya nemi izini so uku yace assalamu alaikum in shigo in yaji shigo wata kila wanda ke dakin bacci ya dauke ya daga murya fiye da ta farko assalamu alaikum in shigo in yaji shigo ya kara daga murya fiye da wannan assalamu alaikum in shigo dan an mai izini ya shigo shi kenan in ba ai mai izini ba to ya koma wata kila mai dakin ko bacci ya mai nauyi ko kuma bai so ya shigo shi yasa ya mai shiru Allah yake to lalle ne a waɗannan lokuta guda uku lalle ne a nemi izinin shigowa ɗakuna dan kada a shigo a iske mutum cikin sarai a cinil Allah ya faɗi lokaci yace min qauli salawat al-fajr kafin lokacin sallar asubahi wa hina tad'una thiyabakum min az-zahira da kuma lokacin da kuke tuɗe tufafin ku saboda zafin rana shine daga dai irin lokacin tashiwar rana zuwa sallar azhar wannan bada salawatul isha'i da kuma bayan sallolin dare bayan sallar maghriba da bayan sallar isha'i Allah subhanahu wataala ce salatu awratin lakum wayannan dukkan su lokutan tsaraici ne a gare ku lokuta ne wanda aka ba ku dama za ku iya tuɗe tufafin ku sha iska daka duk wanda zai shigo a wannan lokaci bawa ne karamin yaro ne babba ne sai ya nemi izinin shigowa daki cikin zai shigo laysa alaykum wala alayhim jinahun ba'dahunna Allah yace amma babu wani laifi akan ku ko kuma su ku da kuke kwance a daki ko kuma su masu shigowa ba'dahunna bayan wa'innan lokuta in dai ba wa'innan lokacin bane babu laifi kawai bawa ba sai ya sallama ba kawai shigo daki mai gidan shi in dai ba a wannan lokutan bane haka nan yara su ma ba sai yi sallama ba su shigo kawai shine Allah subhanahu wataala ya ce tawafuna alaikum domin su masu kewayawa ne tsakanin ku suna muku hidima wata kila kana kwanciya kana fa wani bawa ya shigo ka ce je kawo mu ruwa insha to da haka kawai yanzu kuma ya lokacin ba a wancan lokutan ba kuma ya ki shigowa ya maka laifi to da haka dama shi yana iya shigowa ya ga halin da kake kwance kai ko a wannan lokaci in zaka kwanta ka san irin kwanciyar da zaka yi kada ka bar tsaraicin kai yanda za a gani babu kuma ala ba'adin Allah ya ce ku mataimakan sashi ne akan sashi wataƙila zaka umarce shi da wani abu ko shi ma zai umarce ka da wani abu kazalika bayyinallahu lakum al-ayat kamar yanda ka ji dinnan irin haka ne Allah yake bi maku bayanin ayoyi da hukunce hukunce wallahu alimun hakika Allah mai cikakken sani ne hakimun ko mai hikima ne a cikin dukkan al'amuran shi duk hukuncin da ka ji ya zartar to a ji wannan hukuncin shine tabbacin daidai na'am wa
idza balagha al-fal minkum al-ghuluw fa yaqadhu kama sa'ana alladhina min qablihim كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم
الله سبحانه وتعالى يقول أما فجد هكا قد أكا شيء أنا نيا راس يشبوا باي راس يشبوا الله يقول وإذا بلغ الأطفال منكم الحلمة فإذا كان نيا راد قشتم قسك إذا مفرقي يا رو يا بلغ يا إذا مفرقي Allah ya ce to su wa'annan falyasta'zinu lalle ne su nemi izinin shigowa dakuna kamar sa'azanan ladina min qablihim kamar yanda wanda suka gabace su suke neman izini wa'annan mun faɗi kananan yara za su iya shiga ko ba su nemi izini ba dan yanzu dan ka dan karami dan shekara biyu uku ya ganka tsara ya ma san abin da ake nufi da haka wannan babu komai to amma in dai yaro ya balaga to lalle ne a koyar da shi neman izinin shiga gida in ma an ga kana da ɗa kawai kafa kai lokacin da ya ga dama kawai yayi a ganshi daki fagat fagat to a zaunar da shi a ladabtar da shi a koya mai sallama a koya mai neman izini wanda yanzu alhamdulillah kusan albarkacin makarantun islamiyu da sauransu wannan izinin ma za ga yaro tun yana makaranta ya koye shi saboda bai shiga aji sai ya sallama in malami zai shigo aji sai ya yi sallama to da aka irin wannan tarbiyyar yanzu sai dai a koya mai neman izinin kawai bayan ya sallama ko ba faduwa zai bagar ba a'a yace salamu alaikum mun dawo makaranta to wa kuma kawai daki zai shiga ba sai yace in shigo idan in nashi sai mai izini a shigo sanni da zuwa sai ya shiga in ba mai shi mai izini shigo sanni da zuwa sai ya shiga Allah ce fa layasta'dunu kama sta'dana allazina min qablihim lalle ne su rinka neman izini kamar yanda wanda suka gabace su suka balaga su ma suke neman izini kazalika yubayyinallahu lakum ayatihi kamar irin haka ne Allah yake bayyana muku da ayoyin shi da hukuncen shi wallahu alimun hakika Allah ne cikakken sani ne hakimun ko mai hikima ne a cikin al'amuran shi subhanahu wata'ala duk abin da kaji Allah ya tsara a hukuncin shi to in ka kiyaye zaka zauna lafiya amma in baka kiyaye ba to ba zaka zauna lafiya ba Allah ka ba mu ikon kiyayewa na'am
wal qawaid min an-nisaa'i allati la yarjuna nikahan falaysa 'alayhinna junahun man yad'ana thiyabahunna ghayra mutabarrijatin bizina wa an yasta'fifna khayrun lahun wallahu samii'un 'aliim
to a can baya Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana hukuncen mata su rinka rufe idanuwansu ko وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن زوال إلا أن يقول الله دي يتفق آية فتاكو سوتو أن آية الله يفتاكو وأن شكوى يقوى تاني شيني الله سبحانه وتعالى شيء سوتن دا أنشي ما أتا سرنط إدانوانسو سكيا يفرجوجونسو kada su bayyanar da adansu sai dai abin da ya bayyana lalle ne su rinka buga mayafansu akan jukkunansu ko kada su bayyanar da adansu sai ga mazajensu ko ƴaƴan mazajensu ko iyayen mazajensu duk dai alqur'ani ya ta gaya mana sai Allah ya ce to matan ho ba duka bane wal qawaid minan nisa'i allati la yarjuna nikahan tsohon mata su ne qawaid anan mata waɗanda sun wadatu daga yin aure mace ta yi wajen shekara 60-70 ko dai ganinta dai da miji ai dai ana zaman labari kawai ko to irin waɗannan matan wanda ba sa da buƙatar yin aure maganar sha'awa maganar haihuwa ta kauce game da su Allah ya ce fa laysa alayhinna jinahu to su irin waɗannan tsohon matan babu laifi a kansu an yad'ana thiyabahunna su tuɓe tufafinsu ya zama cewa da aka ce mace lallai ne sai dogon hijabi katta ba ko ina sai dai fuskata da hannunta to banda tsohuwa tsohuwa ta ga damar ta samu jallabiya ta kawai ta tanka ta sa kallon ta shiga kasuwa haka ko sallah ta yi haka babu ne Allah ya yarda saboda me guraren da aka ce kada a rufe ita yanzu ko ta bar su ba za a yi sha'awarsu ba ba ta buƙatar aure ba ne sha'awarta ba ta sha'awar kowa to irin wannan Allah ya ce babu laifi a kan su an yaba ana siyaba bunna su tuɓe tufafinsu gaya wa mushabbaru jatin jizina amma ba suna masu fitar da wuraren adansu ba ko da tsohuwa ce ta kai shekara 150 ai iya tsohuwa kenan ko to kuma sai ta ci ado irin yanda yarinya ɗan shekara 20 za ta ita ma ta kwaɗa ado ita wannan ita ba ce dan wani wannan adam zai iya dauka shi zuwa ga sha'awa ta koda ita ba za ta sha'awa to kaga yanzu irin manyan mata wanda suke da wadata ko mace tana da arzikin ta sai lesi mai tsada ke kunshin ta ko ga abun waya ga dan kunni ko ga katan kallabi ta sa ko kuma ga dan takalmi ta na zamani ta sa kai zai ga wani tsoho irin ta ya kyasa shi ma yana ganin wannan tsoho kuwa to Allah subhanahu wataala ya ce to wannan ba a yarda ba in irin wannan shi to wajibi ne ta rufe wannan adam to amma irin tsohuwa da yanzu dai kawai in ka samu ai akan fa 2500 ka jefa mata yace shi ado te ta sa abu ta fito ko gida da la'asa wannan babu komai irin wannan Allah subhanahu wa ta'ala ce to amma dai duk da haka su ma tsohon daddu tsohonta ita yarinya ce kuma Allah ya ce wa an yasta'afina hayrun lahum sakani filin litin to rufe dan adam da suka yi din shine mafi alhairi gare su wallahu sami'un hakika Allah subhanahu wa ta'ala mai ji ne ga abubuwan da bayi suke fada alimun ko mai cikakken hikima ne subhanahu wa ta'ala da haka kenan irin yanda tsohon mu suke yi yanzu babu ne tsohuwa za ta anguwa ta daura zaninta wani ma ya kusa gwiwa ko kuma ta zo ta samu lullubin ta kawai ta lulluba can in tahiya ta kai gaba ga ta cire lullubin kawai ta rata ya aka faɗa tana tahiyarta ba komai ba ce laifi kun Allah saboda duk abin da ake ce a rufe ana rufe shi ne dan sha'awa to ita kuma wannan gurin ya daina zama sha'awa amma duk da haka Allah ya ce wa an yasta'afina sukane kada su wannan adam wanda za a yi sha'awar su kuma su lulluka jikin yin haka ya ji musu alhayar wallahu sami'un haqiqa Allah mai ji ne alimun ko mai cikakken sani ne da abubuwan da bayan shi suke aikatawa na'am
laysa ala la'ami haradun wala ala la'aji haradun wala ala al-mariki harad wala ala anfusikum an ta'khudhu min biyutikum aw biyuti abaikum aw biyuti ummahatikum أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أمانكم
نعم
أو بيوت أمانكم أو بيوت أماتكم أو بيوت أخوانكم أو بيوت خالاتكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم
نعم
ليس عليكم جناح من تأكلوا جميعا واشتاتا وإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون
وأن آية لتجير أنت أبوه أديرة dalilin saukarta can baya Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wata aya ya ayyuhal ladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili waccan aya Allah ya ce ya ku inda kuka yi imani kada ku ci dukiyoyinku a tsakaninku bil batili ta hanyar banna to sai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka samu mummunar fahimta akan aya to shikenan kawai sai kowa ya daina cin abincin kowa tunda an ce kada a ci dukiya sai suka ce to ai abinci ya fi kusan wadata da dukiya da haka kowa sai ya daina cin abincin kowa sai ka hito da abinci kana neman wanda zai ci babu wasu malamai sun ce dalilin saukar wannan ayan ne Allah ya saukar da wannan wasu malaman tafsirin kuma suka ce a dalilin saukarta shine sahabbai Allah ya kara masa yadda idan za su tafi yaki to mutum bai sanya bai ɗakin shi musamman in bai da mata ba kowa sai ya samu wani cikin ko makahu ko wani gurgu wanda Allah ya ce babu laifi su din ba su tafi yaki ba sai ya bashi ɗakin shi sai shiga ɗakina nan ka ci gaba da kulawa da shi har sai na dawo to shi kuma miskini an bashi tsaron ɗaki don haka ga malam na sani don haka shi miskini an bashi tsaron ɗaki kuma ɗaki ga abinci ga abin sha shi ko ba a bashi damar ya ci ba da haka sai ya zama bai tafi ya nemi abinci ba kuma bai ci wannan abincin ba ala misali wa marhaba kuma bai ci wannan abincin ba sai ya zama ya takura ya zama cikin damuwa da kunci an ce akwai wani sahabi da ya ba wani gurgu ana ce mai malik tsaron ɗakin shi da ya je ya dawo sai ya ga har yunwa ta kama shi ma yana a kwance ɗakin bai keta shi
subhana me yasa me kai ce to ka bani tsaran dakin ka kuma ni ban je na nemi abinci ban san ai ma banna a dakin ka ice to ba ga abinci ba ice to ai ni baka ce in ci abincin ka to wasu malaman sun ce dalilin haka wannan ayat ta sauka to amma dai wasu kuma malaman tafsirin suka ce a a dalilin saukar wannan ayat shine sai ya zama idan an kawo abinci za a ci a majalisa raunana kamar makahi guragu a da sauran dai masu larura da marasa lafiya suna jin kyamar su shigo cikin sauran sahabbai su ci abinci shi kyamar da makaho yake to ai in aka zo aka ce a ci abinci shi bai gani wataƙila hannun shi zai dinga ɗauke manya-manya yana sawa baki shi kuma mai gani zai ga ba a kyauta mai ba da aka yi makawai ke gani shi bai kamata ya ci abinci da mai gani ba a bashi nashi shi kaɗai don kada ya cutar da mai gani shi kuma mai gani sai yake kallon cewa shi kuma idan an zo ana cin abincin na tunda yana gani to idan yana gani wataƙila zai rinka ɗaukar wanda yake so shi ko makaho zai gani sai dai wanda hannun shi ya kai zai cutar da makaho kaga kowa na ƙoƙarin kare haƙƙin kowa shi kuma gurgu a arashi shi idan an zo shi kuma gun zama ake samun matsala da shi sai ga tunda taron jama'a ne za a yi da'ira a ci abinci wataƙila ƙawashe sandara take watanni ba ta nan kwashewa kaga wataƙila zai tarar da gurin mutum biyu ko uku da haka zai rinka cutar da waɗanda su ba guragu ba ne mara lafiya yau to su kuma masu lafiya suna ganin su kuma sun takura mu gurgun na ya kamata a bashi dama ya miƙe ƙawa in mai miƙaƙƙen ƙafa ne in mai lankwasassun ƙawa wani ya kamata ya samu fili sun takura shi suna kare haƙƙin shi yana kare haƙƙin su in mara lafiya ne shi kuma yana ganin tunda in mutum na kwance bai da lafiya dole in ya shigo cikin mutane sai ka ɗan rinƙa jin tashin ƙaramin rashin lafiya tare da shi ai haka ne ko to in aka zo ya ga wannan ƙaramin rashin lafiya yana cutar da masu lafiya da haka shi a bashi abincin shi shi kaɗai su ko masu lafiya suna ganin to in an zo za a ci abincin nan to wataƙila su sai sun yi loma biyu sun haɗe dukkan mara lafiyar can ya loma ɗaya suna cutar da shi to zai zama duk ana kiki kaka kowa na son ya ba kowa haƙƙin shi to shine sai Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan aya ce to idan an zo za a ci abinci babu kunci ba damuwa kowa ya ci abincin gurgurdan halin shi Allah ya yafi shine Allah ya ce laysa alal a'ma haraj babu wani kunci babu wata damuwa akan makaho in an zo za su ci abinci da masu gani duk abin da ya kai hannun shi to shi Allah ya bashi su ma masu gani duk abin da suka kai hannunsu shi Allah ya ba su wala alal a'raj haraj haka nan babu kunci da damuwa akan wanda yake gurgu yanda yazo zai ci abinci nan duk yanda ya samu ya zauna su ma su zauna haka nan ai larura ce babu komai wala alal marid haraj kuma haka nan babu kunci ga mara lafiya dan yazo cikin mutane ana jin wannan tashin jinya da damuwa tare da shi babu komai Allah subhanahu wa ta'ala ce kai wala ala anfusikum babu laifi ma ga kawunan ku an ta'kulu min buyutikum ku ranka cin abinci tare da wasu mutane a cikin gidajen da kuke da ikon cin abincin misali kai ne zaka ci abinci a gidan ɗanka gidan ɗanka ai gidan kai zaka ci abinci a gidan kanin babanka gidan ka ne za ka ci abinci gidan wanka gidanka ne za ka ci abinci gidan kaninka wannan ba wani abu babu wata cutarwa da damuwa a ciki amma yanda za ka miƙe kafa ka ci abinci a gidan kaninka da Allah za ka iya miƙe kafa ka ci abinci a gidan sarkinka haka to kaga da bambanci kenan Allah ya ce to babu laifi an ta'kulu min buyutikum ku ci daga gidajenku ma'ana gidajen da kuke da iko da dama da zumunta aw biyuti aba'ikum ko kuma ku ci abinci a dakunan iyayenku dan kawo ka je gaida mahaifinka an kawo abinci ka zauna ko kan gadan shi ne ka ci ai babu wata damuwa Allah subhanahu wataala ya ce aw buyutu ummahatikum ko kuma a dakin iyayenku mata ko mun jira mun ka ko ka shekara 100 nawa inda innaka nana ai abun alfaharin ka ne ma ka je dakin ta ko ka zauna a kawo abinci ka ci musamman da irin zamanin yan gata ko mutum yaji a bashi abinci ya ci ka ga mu ko ba wajen wanda zamu yau ga ga mu abin tausayi Allah subhanahu wa ta'ala ce aw buyutu ummahatikum aw buyutu ikhwatikum ko kuma a dakunan yan uwanku mata tana da ya tana da aure wani gida ka je ka gaishe ta
ikhwanikum
aw buyutu ikhwanikum kai na karatun yayi gaba aw buyutu ikhwanikum ko kuma a dakunan yan uwanku maza ka je wanka na da gida an je yara sun zo ga baba an sawo abinci ko da ila ma matar ta ce ai tunda ka yi wuce fannin da kyau bar a ci koma kwano dan yi ma ba ai kaga in zaka zo na ka ci wannan babu wata damuwa aw bi yuti akhawatiku ko kuma a dakunan yan uwanku mata ka je gidan yakka ta gama abinci za ta dan sawo ma to ga wannan ka zo na ka ci babu wata damuwa aw bi yuti a amaliku ko kuma a dakunan yan uwan babanku uwan babanka ko kanin babanka amminka kenan shi ba nan babu wata damuwa aw buyuti ammatikum ko kuma a dakunan yan uwan babanka mata ka ji wajen yan babanka ko kanwar babanka wannan babu wani abu aw buyuti akhwalikum ko kuma dakunan yan uwan innakum mata kalu dan uwan uwa uwan innaka ko kanin innaka ba wata damuwa aw buyuti khalatikum ko kuma dakunan yan uwan innanku mata ya innaka ko kanwatin naka aw ma malaktum mafatihahu Allah yace ko kuma gidajen da kuka mallaki makullan su ma'ana gida ne kana da ikon ka shiga an yadda da kai da an ganka an ga kamar mai gidan yawo aw sadiqakum aw sadiqikum ko kuma abokin abokinka wanda an saba matar ta shi ma da kai aka hidimar buki aka yi abin da aka dan ka shiga ɗakin shi ka ce a kawo ma abinci ka zauna ai in yazo ma munna zai an ce irin wannan ta auku ga ko Imam Hassan al-Basri ne sai ya zama a ɗakin shi haka akwai wani kwando da kayan marmari haka da yawa to sai abokan shi kawai suna zuwa suka ce kai yau ya kamata mu je gidan Al-Hassan al-Basri mu je mu ziyarce shi lokacin da suka je kuma baina suna zuwa da suka yi matar shi sallama ta ji muryar su da ta bude gida tana zuwa kuma sai ta bude ɗakin shi sai suka shiga ɗaki kawai aka zo na aka dan yi jin wani sai ya leka karkashin gado ne ga kwando ne ya jawo ana jawo kawai suka kama cin abin da ke kwando yana zuwa gida ya ga gida bude sai bai shiga ba ya ce assalamu alaikum sai suka amsa mai ita ma tabbata amsa ba kawai sai ya shiga yana zuwa ya iske wannan kwandon an jawo ana ta cin abinci yayi murna yayi fara'a yace wallahi cin abincin nan naku yafi mun murna da zuwa ziyara kage kenan cewa aboki ya shiga gidan abokin shi ya ci abinci babu wata damuwa cikin wannan nuna amana ne da kyautata mu'amala haka nan abu ya ta daga Imam Shafi'i yace akwai wani daga cikin magabata shi kullum ana ce mashi za'afrani shi kullum in safiya ta sai ya rubuta takarda yana da wadata sai ya ba bai wasu ya ce ta je shago kaza a kawo mai irin abinci kaza da kaza da kaza shi za ka kawo mai yanci to rannan ya rubuta takarda ya bata sai wani abokin shi ya tarbe ta ke ina za ki ta ce ai mai gidana ne ake ne da takarda ko ya kawo da ya sai ya tsara abinci ya ce kuma a kawo kaza ya bata shikenan ta tafi da ta je ta ba mai shago ya haɗo har da waɗancan abincin da ta ɗauko sai ta kawo wajen wannan za'afrani mai gidanka ya gani ya ce ya aka ƙaro kaza ban ce a kawo ba sai ta ce ai abokinka ne ya gamu da ni ya ce a ƙaro kaza da kaza da kaza sai ce da baki ya gaya miki ko a takarda ya rubuta shi a takarda ya ce to ina miki bishara in dai kin kawo min wannan a takarda to na in taki fi sabilillah saboda murna abincin da zai ci abokin shi na da dama shi ma ya ce a kawo mai kaza a ci kaga abokantaka ta kai inda ta kai Allah subhanahu wataala ya ce laisa alaikum jinahun Allah ya ce ko babu laifi akan ku an ta akulu jami'an ku rinka shi baki daya idan an zo za a ci abinci kawai a kawo katon faranti a baza babba ya sa hannu karami ya sa hannu namiji ya sa hannu mace ta sa hannu babu laifi Allah subhanahu wataala ya ce au ashtatan ko kuma ku ci abincin daban-daban kamar irin yanda ake yi yanzu ko ga abincin an kawo amma ko a bashi kullun a ce dai wanda zaka ci babu laifi Allah subhanahu wataala ya ce to amma fa duk da haka fa idza dakhaltum biyutan idan za ku shiga wasu gidaje fa sallimu ala anfusikum ku yi makawunan ku sallama ku yi makawunan ku sallama wannan gidaje kenan wanda ba kowa ciki ku yi makawunan ku sallama tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba wannan sallamar da za ku gaisuwa ce daga Allah mai albarka kuma mai dadin ji wannan sallamar wanda musulunci ya tana dan mana ita ce assalamu alaikum wa assalamu alaikum wa rahmatullah wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh baka da wani addini da ya samu wannan in ba addinin musulunci ba wanda kuma an samu asalin ta ne daga annabi adam lokacin da Allah ya nufi annabi adam alayhi salam sai Allah ya ce ma annabi adam je wajen wa'incan mala'ikun ka gaishe su annabi adam yana hanya kan ya isa yana ta tunanin me zan ce musu sai kawai sunan Allah assalamu ya zo mai a zuciya sai ce yana zuwa sai ce musu assalamu alaikum su kuma ya Allah ya musu ilhama ya ce wa alayka assalamu wa rahmatullah manzo Allah ya ce fazadu wa rahmatullah sai suka kara mai wa rahmatullah sai manzo Allah ya ce adamu to wannan ita ce gaisuwarka da gaisuwar al'ummarka ila yawmul qiyamah bayan wannan ita sallamar nan manzo Allah ya umarce mu daidaita ta a tsakanin mu shi yasa ma yana da gaskiyar haƙƙin musulmi akan musulmi guda shida abu na farko idza laqitahu fa sallim alayhi da ka gamu da dan uwanka kamar sallama wannan shike nuna ba problem ba wata damuwa tsakanin ku kamar yadda na faɗa ne ranna nake cewa yanzu irin yadda ake cikin tashi hankalin nan kani wajen lungun zamfaran nan Allah ya kiyaye ni kana cikin tahiya magaraba ta ko sai ka hango wani da bindiga yake sabintin ake ce mata ko ya nuhu ka da Allah kana da natsuwa
ina
kana da kwanciyar hankali kai ko ba ka yi baya ba dai sai kai ta maza ana ta tahowa yana kusa sai ce ma assalamu alaikum wa rahmatullah da Allah ya zaka ji a zuciyarka sai ka ji salamun salamu to wannan shine hikimar sallama wai duk abin da ake yi duk yanda kuke da mutum da ya ce ma assalamu alaikum to kai ma mi ka mai komai ba matsala to addinin musulunci ya tana ji wannan kuma ga ta da falala idan mutum ya zo ya ce assalamu alaikum wani mutum ya zo fadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce assalamu alaikum sai manzo Allah ya ce mai goma wani ya zo ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah sai manzo Allah ya ce 20 wani ya zo ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh wani manzo Allah ya ce 30 sahabbai suka ce ya rasulullah wannan mutum ya zo ya ce assalamu alaikum mu ma mun ce mai wa alaika assalam ka ce goma ya ce i ai da kuka ce mai assalamu alaikum shi ya da yake muku assalamu alaikum kuma kuka ce mai alaika assalam Allah ya bashi lada goma ya baku lada goma wannan da yazo ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah kuka ce wa alaika assalam wa rahmatullah Allah ya bashi lada 20 ya baku lada 20 wanda kuma yazo ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh kuka ce wa alaika assalam wa rahmatullah wa barakatuh Allah ya bashi lada 30 ya baku lada 30 to kaji agun sallama kawai zaka iya samun lada 30 wanda ladan nan kwaya ɗaya za ta iya kai ka aljanna shi yasa aka roshi hadisi Abdullahi dan Umar kamar yadda yazo a muwatta cewa kullum Abdullahi dan Umar ana cikin karatu da ya ga hantsi yayi sai ya ce a dakatar da karatu sai ya ce mahadin shi tashi mu tafi sai su je kasuwa ya tabin shago na salamu alaikum ana wa alaikum salam salamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam sai ya kewaye kasuwa tukun ya dawo ya zauna a cigaba da karatu sai almajirin ya ce an karamu kallah yanzu da mu ta yawon nan na kawai na sallama nan mu zauna ne karatun mu mai shi a ya ce ina yi ne domin mu samu ladan sallama to da ka sallama na da musulmi yana da muhimmanci shi yasa manzo Allah ke cewa assalamu ismun min asma'illahi fa abshuhu bainakum maza Allah ya ce ita sallama din nan suna ne daga cikin sunayen Allah as-salam da ku ranka daidai ta ta a tsakanin ku kula musulunci fa abin da yake alqur'ani ma ya faɗi cewa kai in ma ka je gida wanda babu kowa in kai sallama to mala'iku za su amsa maka kuma da zaka zo kai wasu mutane sallama su ki amsa maka to kai ka ci riba mala'iku za su amsa maka su kuma sun zauna cikin zunubi to da haka a ranka kokarin daidaita sallama a tsakanin juna sai ya tambaye inda Allah ya mubarakatan tayyiba ta gaisuwa ce daga wajen Allah mai albarka tayyiba ko mai dadin ji a zuci kazalika yubayyinu Allahu lakum al-ayat kamar irin haka ne Allah yake bambance muku ayoyi la'allakum taqilun idan kuka yi haka hakika za ku hankalta ku gane hukuncen Allah subhanahu wata'ala a cikin al'amura na'am
إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جاد إن لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنون فأولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم
Allah subhanahu wa ta'ala nan yana gaya mu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama muhimmancin sahabban shi kuma musamman sahabban nan wa'inda idan ma za su tafi za su bagun manzo Allah in suka nemi izinin su ya ma roƙa masa Allah gafara kafin su tafi saboda gata kamar yanzu ne a samu wani mutum a ce yana da almajirai a ce amma duk almajirin da zai kai da ya ce ai ga ramkan lazon wuce sai ka ruka ce ci ru 10,000 ya bashi da Allah wa'annan almajiran sun yi daidai da almajiran da in ce zan ce a ce to akwai lafiya ya Allah kai in yi daidai to wa'annan sabon manzo Allah in ma sun nemi izinin za su kai Allah ce ka nema musu gafara a wajen Allah shine Allah subhanahu wataala yake cewa innamal mu'minuna kadai wa'inda ake ce ma mu'minai ya rasulullah allazina amanu billahi wa rasulihi sune wa'inda suka yi imani da Allah kuma suka yi imani da manzon shi sallallahu alaihi wasallam wa idza kanu ma'ahu ala amri idan suka kasance tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama akan wata hidima jami'in matattarin hidima ana wani abu ko ana wani wa'azi ko ana sallah ko ana wani zikirin Allah Allah subhanahu wataala ya ce to halinsu na uku sune lam yazhabu hatta yasta'zinu ba sa tafiya daga wannan gurin har sai sun nemi izinin Annabi sun yi imani da Allah sun yi imani da Annabi idan suna tare da Annabi ana zaune za a yi wata mu'amala to ba sa tashi kawai sai dai a ce ina wani a ce ai ya tafi a ba sa wannan hatta yasta'zinu har sai sun nemi izinin shi ya rasulullah ina neman izini zan je gida in yi kaza to kuma ka'ida ta ladabi kai ko ba za ka ce ba da Annabi zai shigo dole kai ta zama hai lokacin da yace ka tafi shine imanin da Allah da Annabi Allah subhanahu wataala ce innal ladhina yasta'zinunaka ulaika alladhina yu'minuna billahi wa rasulihi Allah ya ce wa'inda ke neman izinin ka ya rasulullah a wajen tafiya lokacin da za su tafi su nemi izinin ka za su koma wajen iyalansu Allah ya ce wa'innan su ne wanda suke imani da Allah da manzon shi kenan da Allah ya ce masu imani wa'inda suke imani da Allah da Annabi to kuma tambarin su idan kana son ka ƙara gane su su ne wanda in za su tafi sai sun nemi izinin Annabi za su tafi da zai ce su ta zama to za su ta zama da zai ce su tafi za su tafi Allah subhanahu wataala ya ce fa idza sa'adunuka li ba'd sha'anin ya rasulullah idan suka nemi izinin ka ga wani al'amari na su ana cike shi ya rasulullah dan dan yoce fa ne ko zan dan samu abun bude baki ko zan yi kaza Allah ya ce fa azal liman shi ita min to wanda kaga dama na baka dama ba su da iko wanda kaga dama cikin su kai mai izini ya za ka ce su zauna ni ma na ce su zauna sallallahu alaihi wasallam fa azal liman shi ita min kai izini da wanda kaga dama daga gare su wastaghfir lahum Allah ko in za su tafi ka nema musu gafara Allah wani za a tafi Allah ya yafe maka Allah ya gafarta maka wanda kuma su sahabbai ba abin da ke masa da'i irin sahabi wani abu ya gita annabi ya ce Allah ya gafarta maka akwai abu abu aufa ya dauko zakkar shi ya kawo gun manzo Allah da zo ne manzo Allah ya yi addu'a ya addu'a shi to rasulullah ila zika ya addu'a amma Allah ya ce khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum biha wa tuzakkihim wa salli alaihim naji Allah ya ce in wanda suka kawo zakka ai masa addu'a sai manzo Allah kamar ya manta sai ya daba shi shi Allahumma salli ala ali abi aufa Allah kai tsira da aminci ga mutanen gidan abi aufa sai ya ce to wannan addu'a da annabi ya ce sai tafi mun dadi da fitar zakkan ma haka nan na faɗa anan ne ko aina muna karatu nake cewa akwai ubada sa'd bin ubada wanda manzo Allah ya zo gidan shi da rana haka sai manzo Allah ya mai sallama assalamu alaikum sai ansa kafa kafa ya ce wa alaikum salam manzo Allah ya kawo shi assalamu alaikum ya kawo ansa kafa kafa wa alaikum assalam manzo Allah ya kawo assalamu alaikum ya kansa kafa kafa sai san al'adan manzo Allah in ya sallama ta uku ba ansa ba shi ya ake yi to yana ansa ta uku sai yo wuf yayo waje manzo Allah ya ce ba a ji ina sallama bane yace ayya rasulullah in zaka ce salamu alaikum to dubu wallahi ba za mu ansa ba yace dalili kuwa ai so muke kai ta cewa amincin Allah ya tabbata a gare mu amincin Allah ya tabbata a gare mu daga nan aka dunguma aka yi ciki da ya ga jikina zuba jikin manzo Allah saboda rana ya taurowa ya kai manzo Allah bai sha rasulullah shiga kai wanka manzo Allah ya yi wanka ya dauki wani mayafi da zali da na daura ya je inda aka tara manzo Allah ya tsora kan abu yana yin manzo Allah ya sawo su manzo Allah da ya sawo shi kanshi da ya kalle kanshi sai ce Allahumma salli ala ali sa'd bin ubada Allah kai tsira ga mutanen gidan sa'd bin ubada to da kaga sahabbai suna da shauƙin manzo Allah ya musu wannan akwai sahabbai da suka shi niki da manzo Allah na rakuni annabi ya ta tayawa amma din annabi ya taya sai ce ka saida mun kaza Allah ya gafarta ma sai ce bazan saida ba yace to na kara ma kaza Allah ya gafarta ma yace bazan saida ba har sai da yaji annabi ya shugo shi to ya rasulullah tunda ka gama fadin gafaran na saida yace ai ni ya rasulullah ni bukata ta kace Allah ya gafarta mu dinda to shi yasa ai da tun tayin farko zan saida ma wastaghfir lahum Allah kuma ka nema musu gafara Allah ya rasulullah Allah ka ba mu gafararka inna Allah ghafurur rahim hakika Allah madaukin sarki mai yawan gafara ne rahimun ko mai yawan jin kai ne subhanahu wa ta'ala a cikin al'amuran shi na'am
la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ima'bikum ma'a hal ya'lamu Allahu alladhina yatasallaluna minkum liwaba فليحذر الذين يخالفون على امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب
اليم الله سبحانه وتعالى yana kara fito da girma da martaba da kima ta ma'aikin Allah alaihi salatu wassalam gashi za a ana zaune guri an tashi ba a nemi izinin annabi ba Allah ya ce laifi to nan kuma sai Allah subhanahu wataala yake mana tarbiya da nuna mana girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa mutum ne amma ba kaman kowa ba dan me wajen kiran shi ma yace kada ku kira shi da irin yanda kuke kiran junan shi subhanahu wataala yace la taj'alu du'a ar-rasul bainakum kada ku sanya kiran annabi tsakaninku ka du'a ibadukum ba'da kamar yanda sashen ku suke kiran sashi wane jimana ya wane zo mana wane kana ina ne a wannan iku iku ne banda manzon Allah kada ku yi mai haka a idan za ku kiwa sai da ku ce ya rasulullah ya maulana ya rasulullah ya sayyidina rasulullah fidaka abi wa ummi ya rasulullah ka kira sunan annabi haka nan zalla a kashi ga matsala ai ubangijin ma da ya halicce shi bai mai wannan kiran ba balle kai dan cin arzikin shi kaman da aka shaji tun daga bakara hannas ba inda zaka ji ma'aikin Allah Allah ya kira sunan shi da ya kunni da ya Muhammad babu kai ko sunan yazo kafin a gama magana sai kaji ya danganta shi da annabta da ya ce maka Muhammadun sai shi ma Rasulullah ko ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin
Rasulullah
to da haka zaka je na kiran shi in ko zai magana da shi sai da kaji ya ce ya ayyuhan nabi ya ayyuhar rasul ya ayyuhal mudassir ya ayyuhal muzammil sai in zai kira shi kuma abinda zai baka mamaki a kira in yace ya rasul amma sai ya jinjina ya ayyuha ya ayyuha ya kai wannan annabi da kai nake na isa girma da martaba in kuma wani abu ya gitta inda za ka ga ma'aikin na farin ciki shi kuma ba abin da yake zo irin yaji Allah ya ce mai Abdullah sai ka ji yana cewa subhanallazi asra bi abdi tabarakallazi nazzala al-furqana ala abdi haka za ka ji yana yi wannan fa shi ma da ya fi shi kenan haka yake mai to ina ga kai wanda baka isa ba ma a zo a kwatanta ma zai ka ji tarbiya ta faci ko ana maganganu ana Allahumma salli ala Muhammad ai annabi Muhammad ya ce kaza ba a jin girman shi da mutuncin shi a zuciya da haka wajibi shine ya zama in za a kira manzon Allah alaihi salam to a rinka kiran shi da kira na girmamawa da ta'azimi kamar yanda sahabbai suke kiran shi jifa Allah murya suka daga a gaban shi Allah ce la tarfa'u aswatukum fawqa sawtin nabi ko kiran sunan shi suka yi Allah ce innal ladhina yanadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la ya'qilun ko to dan haka duk irin wannan Allah da kanshi ne yake koya mana tarbiyya game da girmama manzon Allah kai jufa laqabi na manzon Allah ana cewa manzon Allah Abul Qasim wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tafiya kawai sai wani yake kiran wani Abul Qasim sai ya Abul Qasim sai manzo Allah ya wayo sai ga ba ta annabi yake ba shi ga wanda yake kira shi sai aka dawo aka zo nayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai to daga yau duk wanda za a kira ka a ƙara kiran shi da alkunya ta kuma ya zama doka haƙƙin Allah ya Abul Qasim annabi ke da wannan sunan kadai alkunya ma balle suna sallallahu ta'ala alaihi wasallam to shine Allah ke jan kunnan mu yace la taj'alu du'a ar-rasul bainakum kuma su imani kada ku sanya kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tsakaninku ka du'a'i ba'dukum ba'da kamar kiran sashin ku da sashi Allah kamar Allah na so yace mana na san fa wanda suke mai wannan kiran na rashin kirki da mutunci na san ita kadi alim Allah allazina yatasalluna minkum liwaza haqiqa Allah ya san wa'inda suke zarewa daga cikin ku suna tafiya ba sa neman izinin annabi liwazan suna masu karewa kada annabi ya gausu mafiyan munafiki idan ana zo na gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to idan ana wata mu'amala munafiki na so ya tafi kawai sai ya dandan waya fi shi ya yafa aka sai ya kauda kai ya daina ganin annabi sai ya sulale ya tafi Allah ya ce to wa'innan wa'inda suke sulalewa suna tafiya suna dan jefa wani dan mayafi a fuskar su ka a gansu Allah ya ce na fa san ko su waye munafikai ne sai Allah ya ja kunne ya ce fa laa zabal ladina yukhalifuna an amri lalle wa'inda suke sabawa daga umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to su yi kaffa umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan annabi ya ce ayi kawai in ya ce a bari to waɗanda ke sabawa idan annabi ya ce ayi su ki to su shiga taitayi idan ba su hankali ba an tasibuhum fitnatun fa ce dai cewa lalle wata musiba za ta same su tun anan duniya aw yusibuhum azabun alim ko kuma wata azaba mai raɗaɗi ta same su Allah ya kiyaye mu da haka wannan yana nuna mana cewa yanzu ma kowa ya kaffa daga saƙon umarnin manzo Allah akalli sahabbai ma da yake tare da su da aka samu gwiwa suka saƙon umarnin manzo Allah ya abin ya zama bai daɗi ba
to ina ga mu yanzu wani ya ji ga wani wani ya ji ga wani wanda duk wa'innan abubuwan da suke aukuwa na tashin hankali na cin mutuncin musulmai da musulunci na kashe-kashen musulmi din nan duk ya auku ne karkashin saba umarnin manzo Allah da muna rike da umarnin annabi wanda zaka ce yazo yayi wannan cin mutuncin tsoron mu yake ba zai iya ba to amma tunda mun saba umarnin annabi to dole ne fitina ta same mu ga ta nan tana samu Allah ce au yusibum azabun alim ko kuma kyale sai alahira azaba mai radadi ta same su sakamakon sun saba umarnin manzo Allah Allah ka kiyaye mu da saba umarnin annabi ala inna lillahi
ala inna lillahi ma fis samawati wal ardi
na'am
ala alam ma antum alayhi
na'am
wa yawma yuj'una ilayhi fa yunabbi'uhum bima amilu wallahu bi kulli shay'in alim
Allah Allah yake ku saurara ku ji masu sauraron Al-Qur'ani inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi abubuwan da ke cikin sammai da abubuwan da ke cikin ƙasai dukkan su na Allah ne duk abin da ga gani a sama da ƙasa na Allah ne kad ya alamu ma antum alai kuma kuma Allah ya san abin da kuke a cikin shi duk abin da kake ciki na kirki da rashin kirki na alkhairi da na sharri Allah subhanahu wa ta'ala ya san shi wa yawma yarji'una ilay Allah subhanahu wa ta'ala ce ranar da mutane za su koma zuwa ga Allah to a wannan rana fa yunabbi'uhum bima amilu Allah sai ya ba su labari da abubuwan da suka aikata duk abin da mutum ya aikata to in aka je ranar tashin alkiyama komin kankantar shi Allah zai gaya mai komin girman shi Allah zai gaya mai na alkhairi da na sharri baki daya Allah subhanahu wataala zai bayyana da shi a wannan rana wallahu bi kulli shay'in alim hakika Allah madaukakin sarki alimun mai cikakken sani ne da kowanne irin abu komin girman shi komin kankantar shi Allah ya san shi na hukunci zai yi hukunci akan shi na afuwa zai afuwa akan shi subhanahu wataala Allah kai mana afuwa Allah kai mana gafara alhamdulillah tunda mun zo karshen wannan sura suratul nur an ji irin hukunce-hukunce da bayanai da hikimomi wa'inda Allah subhanahu wata'ala ya tsattsaga a cikinta ga tauhidi a ciki ga shari'a ga ladabtawa ga ka'idoji ga sanin haƙƙin kai kanka ka san haƙƙin kanka wannan sura ta karantar da kai kai kanka ka san mutuncin kanka wannan sura ta karantar da kai ta koya ma ladabi ga yanda zaka zauna da mutane ga yanda zaka zauna da iyalanka ga yanda zaka kowa dai Allah subhanahu wataala ya faɗi hukunci bayan hukunci daman cewa ya suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatan bayyina kuma duk hukuncin da Allah ya faɗa a cikin surar nan ba maganar mustahaji ko sunna duk wani hukunci zaka ji na faralla ne to duk wannan abubuwa da Allah ya faɗa a cikin wannan sura to yanzu fa ba da sahabbai ke ba da mu yake da mu ake in ya ce azzaniyatu wazzani kakkace wanda suka wuce ne in ya ce wallazina yarmuna azwajahum kakkace wanda ya wuce ne in ka ce iza balagal atfal minkum alquluma da mu yake Allahu nuru samawati wal ardi kama da mu yake da haka abubuwan da muka karanta cikin ta Allah ka ba mu ikon yin aiki da su kuma Allah ka ba mu ikon gane wanda muke kuskure Allah ya gafarta mana ina ganin ne ya kamata mu kwana sai Allah subhanahu wataala ya kai mu rana ta gaba da fata abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan su wanda muke kuskure su Allah ya gafarta mana Allah ka yarda da mu Allah ka yarda da ayyukan mu Allah ka anshi azumin mu Allah ka sa mana daga cikin bayin da aka enta a cikin wannan wata dan alfarman mu Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam alhamdulillah to nan zamu kwana in Allah ya kai mu rana ta gaba amma dai kamar yanda daman dai an saba duk shekara muna da wata na fahimci duk shekara muna da wata karaba ko ta zama biyu ko uku duk shekara Allah yana kawo mana malamin mu Mala Abdul Hakim wanda ko na waje da sun ji murya za su ce ba ga mun ji shi ba ga wancan ma mun ji shi ko abubuwan da ya faɗa mana mun yi amfani da su ko mun ji daɗin faɗin su to bana ma gashi Allah ya ƙara kawo mana shi wanda ina ganin da masu kuɗin ma za su yi ƙoƙari da kamata a samu wani kofeji guda ne a gine shi a yi mai kofar dine nan na uwar gida nan na amarya ko to zai zama na amarya aban mana na uwar gidan ma ran ka sauke baki ita ce zaman ta ko ba kai kamata ba yawa kaddi a ce mun kwace mu gofa baki da to muna roƙon Allah ya kara mu malam lafiya Allah ya kara mu shi himma Allah ya kara mu shi kokari irin dabiyo innan nashi mu ma Allah ya ba mu irin su mu yi irin su da farman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma gashi yanzu ina jin bai sati biyu ba ma da dawowa daga ko dan ku bai sati biyu da dawowa da kusa da ma'aikin Allah ba ya ga Ka'aba ya ziyarci ma'aiki su kaga ai ya kamata a ce mun ji kalmomi daga gare shi kuma ya mana addu'o'i Allah ya ansa addu'o'in mu akaram kuma Allah bismillah anan zaka dawo da ai maka dadi kowa ya ganka to alhamdulillah
billahi rahman rahim Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi azim yaqwa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh rabbi Allah subhanahu wa ta'ala da ya raya mu gabar zuwa bana mutane da yawa wanda an yi wannan ramadan da su bana ba su nan muna fata Allah ya gafarta mu waɗansu kuma ba su lafiya dan haka arzikin ba zai yi ba muna fata Allah ya ba su lafiya amin kuma Allah ya ba mu rayuwa Allah ya ba mu lafiya kuma Allah ya ba mu dama gashi muna azumi kuma muna roƙon Allah ya karba mana dama kamar yadda aka sani Annabi sallallahu alaihi wa sallama da kansa idan watan Rajab ya kama yana cewa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan ya Allah kai mana albarka a Rajab Allah kai mana albarka a Sha'ban ya Allah ka sa mu ga Ramadan wannan addu'a manzon Allah amin to gashi yau Allah ya nuna mana Rajab ya wuce Sha'ban ya wuce Ramadan ya kama kuma gashi muna gabanin gama goma na farko wannan lalle mu gode ma Allah kuma muna gode ma Allah da ya mana baiwa da irin waɗannan shugabanni irin waɗannan manyan malamai na Sheikh Malam Yusuf waɗanda dama hadisi ya inganta daga Bukhari da Muslim daga Abdullahi dan Abbas Allah ya ƙara mashi yarda cewa idan watan Ramadan ya kama mala'ika Jibril na ziyarar Annabi sallallahu alaihi wa sallam suna bita al-Qur'ani har ƙarshen watan wanda ma ƙarshen rayuwar Annabi Ramadan ƙarshe suka yi sauka biyu har wannan ma Annabi ya kawo matsayin hujja ke da ga wa Fatima Allah ya tsara mutu a wannan Ramadan shine na ƙarshe a wannan shekara da ba duniya dan Jibril na isko da mai bita al-Qur'ani a Ramadan wannan mun yi bita a tsoro shine aka samu asali guda biyu na farko kakka yadda duk lalacin ka duk rangancin ka kan Ramadan ya kare ka fita al-Qur'ani na biyu na aka samu asalin sunnancin a tare mutane a yi musu bita al-Qur'ani wa tafsiri da muke dama manzo Allah balarabe ne Qur'ani ya saboda harshe ne zaka Jibril in ya soko da nasa ake yi kamar a kawon musaffa to amma mu da ba laraba ba ba mu san larabci ba sai a samu irin Sheikh Malam Yusuf da sun san Al-Qur'ani dan san larabci dan san sunna sun sani Allah yake yau ana cewa wa anzalna alayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun ba wanda ya san manufar Allah kawai manzo Allah dan shi aka sauko Al-Qur'ani dan ya karanta mana ya fassara mana ya aikata mana magani mu koya to shine sai yake bita da mala'ika Jibril mu kuma sai a samu malaman mu da san Al-Qur'ani da san sunna sai ka karanta da harshen da muka iya ko Hausa ko Falatanci ko Inyabaranci ko wani irin harshe ko Yarbanci ko Ibra ko Igala ko Ijibiyo ko Angas a dai gaya mana sakon Allah don mu ji mu yi imani mu yi aiki Qur'ani ba kai ana karanta bane a wuce ana karantawa ne a fahimta a yi imani a kuma yi aiki to muna gode ma Allah da ya bamu annan malamai kin tafsirai ba wanda ya wahala irin bayan la'asar dan me tafsirin dai yana ga daman ma yana tafsiri a dan ajin ruwa dan hawa saboda abun ya mai dadi da yau me tafsirin safi wannan sawakan da aka yi da mana rikiwa ba amma bayan la'asar zaka kai kan yuma miyo ke magan tarasa labari wannan hawa yana faɗi kana faɗi kana kan nemi miyo karasa balle a kwata awa daya kai ta magana kai ake saurari wannan ba karamin jihadi bane waɗannan malamai ba abin da ke tsakanin mu da su sai godiya kullum da addu'a cewa Allah ya kiyaye mana su ya ja mana kwanan su ya saka mu da alheri kada Allah ya gajiyar da su kuma Allah ya kuma da haska mu da rika hannuwansu da addin da za mu jiya mu shirya
amin
a ƙarshe akan su da na samu an yi khatamar ta na gode ma Allah da ya mana muwafaka aka yi khatamar wannan sura da ni don sunan ta su tunu wane ne nuru ko ka ce Allah Allahu nuru samawati wal ard ko ka ce manzon Allah kar ja'aku min Allah nuru wannan shi yasa a farkon sura sai Allah ya ce suratun
malaman kusa sa maana ay hadhi surat duk qur'ani ba surori bane amma ta Allah ya ce ba wannan surat sai ce anzalnaha mun saukar da ita wace ba saukar ba aski amma ta Allah ya ce anzalnaha wa faradnaha wace ba farlanta ba cikin qur'ani sai Allah ya ce wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin qur'ani ne ba ayatin bayyinatin ba amma Allah ya ce ayatin bayyinatin to malaman tafsiri da mun a taron qur'ani sun san abin da kake kunshe da shi to amma abin da ke kunshe shine ya zo karshen surar bayanin ladabin zama da mu'amala da manzon Allah wanda mu alhamdulillah ɗan maulidi da ma tajdidi ne ake mana kullum muka jira maulidi abin da ake ji a mana kenan gashi Allah na ga ya mana wurin mu'amala da annabi da magana da aiki da hali dole a kiyaye alfarma annabi wajen magana sai ce la tarfa'u aswatakum fawqa sawti annabi wajen aiki sai ke cewa innamal mu'minu allazina amanu billahi wa rasuluhu wa idza kanu ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yatazunu kaga wurin aiki kenan wajen hali kuma take ta fala wara take kala yume nuna hatta ya mati kuma lai da duki an fi min harajat dan hali abu da kai ka san kana cikin murna kana cikin ta ko da yi ko da kai ka san kana to ba ka ci to hatta halinka kai ya bayyana da rasul ladabi ga manzon Allah saboda halalar mai girma ce matsayi madaukaki ne kuma Allah ya gaya mana cewa kira ma kan mai kalata da ya Muhammadu alhaji ko muna ji Allah na ba mu labarin ta cewa ya Musa ud'u lana rabbuka ko ya Musa ya Isa yan tana cewa ya Isa halaka bi rabbuka ya Musa ud'u lana rabbuka ya Nuhu yawa su mutanen suna cewa mutanen annabawan su da sunayen su Allah na ji yana gani bai hana ba amma ana zuwa wurin manzo Allah ya ce banda shi la tad'alu ba'ar rasul man tad'a ba'dukum ba'da shi banda wannan wannan yana koya mana wallahi don mutumin da ya karanta alqur'ani ya kare bai san girman annabi ba bai san girman annabi kuma wallahi duk wanda ya soke alqur'ani bai san girman annabi suke ba karatun qur'ani shi bai amfane shi ba don ba a sanin annabi sai da qur'ani yadda ba a sanin qur'ani sai da annabi muna fata ta hana ku tashi duk abin da ake samu a Ramadana Allah ya ba mu kuma su yawa domin an ya tabbata a hadisi a kwana goma na farko ana mutane rahama kwana goma na tsakiya ana musu gafara kwana goma na ƙarshe ana samun yanci daga shiga wuta sannan a Ramadana in kayi farilla tana matsayin farilla 70 ga aiwata in kayi nafila tana matsayin farilla da an ci gobar malana ya wuce wannan damar ta kare za a kaiwa baɗi baka da tabbas da amana ya ce ni addu'a amma ga babban shehu mun ya zo karkin malamai ya kuma ne awwal da mu rubuta addu'a da gare ku domin ya zama ne cewa an mutuka ba wannan makai ba mazauni mai albarka abinda muke fata ne abinda muke fara a wurin malaman mu Allah ya sa ya amfane mu duniya da lafiya malam Allah ya kara da cikakken lafiya Allah ya ba ta kariya mawaki makon shi Allah ya taimake ku na kula da shi Allah ya kula da ku batun addu'a kuma nayi addu'a nake cewa duk masu zuwa karatun malam na wannan na tafsiri da na riyadu da malam ya ka yi addu'a in yi mai in yi mai kuma zan nayi duk wanda bai jira sai Allah ga Allah ya kai shi kuma Allah ya kawo ta da sauri wanda kuma yaji Allah hore mana komawa alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidan shi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
اللهم
آمين
آمين جميعا ما سألنا
آمين
إلهنا
آمين
حرب الكلوات
آمين
وجدنا حرب الكلوات
آمين
وجدنا من حرب الكلوات
آمين
بجودك وكرمك
آمين
يا رحيم يا رحمن
آمين
اللهم صل على سيدنا محمد كاتب الشريعة والبرهان فَأَسْلُمْتُمُ أَنَّ أَكْلَكَنَاكُمْ أَبَصَرًا وَأَنَّكُمْ إِلَى نَالَ تُرْجَعُونَ فَسَأَلَ اللَّهُ لِمَلِكُ الْحَقُّ لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما صبوا عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل ربي اغفر وارحم فأنت خير الراحمين وقل ربي اغفر وارحم فأنت خير الراحمين وقل ربي اغفر وارحم فأنت خير الراحمين اللهم أنت أمرتنا بدعائك أمرتنا بإجابتك وقد دعوناك ما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا يا الله يا حي يا قيوم يا علي يا عظيم يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تخلف الميعاد فإنك لمن المرسلين ولقد جاءك من نبأ المرسلين وما نرسل المرسلين ولنسألن المرسلين فقالوا يا صالح اوتنا ما سئلنا إن كنت من المرسلين ولقد كذب أصحاب الهجر المرسلين وما نرسل المرسلين وما سنقبلك من المرسلين فوهب لي رجل حكما فجعلني من المرسلين كذب قوم نوح المرسلين كذب عاد المرسلين كذب ثمود المرسلين كذب قوم لوط المرسلين كذب أصحاب الأيكة المرسلين إنا رادوه إليك وجائل من المرسلين وهم ينادين فيقول ماذا أجبتم المرسلين إنك لمن المرسلين قال ياك من تبع المرسلين فجاء بالحق وصدق المرسلين وإن إلياس لمن المرسلين وإن لوطا لمن المرسلين وإن يونس لمن المرسلين ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.